بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم الثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيره بكهر عدو الله وعدوه. فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمئه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟ لو ثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتغتب على من أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواهم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذتي أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والغلو بغير الحق. وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقضي أدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل: معارب كانت بالحياة لأهلها عذابا فصارت بالممات عذابا. النوع الثالث: لذة لا تؤكب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وهذا القسم هو الذي أناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسا وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي مودي بودي كينام وفر قورا اتشكين غلن كتنا وانا يمتي نا تلاتة للاربا يومنا الشرم قوات الربيع الثاني هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديال للي هدو داربعين دا هدو وانا كما يزودي للشابير قوات انشاء ديا ملادية تدبو بيدا شرم دبيو a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna adda'u wad dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an adda'i shafi wallafar babban malamin nan al-imam al-allama muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 151 cikin wannan littafi a jerin gwanan darasin mu wannan shine 327 kafin mu shiga karatu za mu gabatar da ta'aziyya ta rashin ɗaya daga cikin jagororin da'awa da ilmantarwa da karantarwa da agaji a cikin wannan jiha ta Katsina shine Malam Muhammad Alti wanda shine mataimaki na biyu na shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta nan jihar Katsina ɗaya daga cikin waɗanda aka dade da su ana ta gwagwarmaya shekaru masu yawa domin yada addinin musulunci da yada sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da taimakawa mutane da agaza musu ba da tarbiya da sauran ayyuka na alkhairi. Allah ya masa rasuwa a ranar litinin da ta gabata. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya ji kansa da rahama, Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi kyawawan ayyukansa, kurakuransa Allah subhanahu wataala ya yafe masa, Allah ya haskaka masa makwancinsa, Allah ya yalwata masa kabarinsa, Allah ya sanya kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna, Allah subhanahu wataala ya sanya aljannatul firdaus ce makomarsa, ya tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi. Allah subhanahu wataala ya gafarta wa dukkan ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya. Allah ya musu rahama, marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya, amin, masu lafiya Allah ya kara musu lafiya, Allah ya cika mana da imani, amin. Akwai wasu daga cikin tambayoyi da zamu ansa kafin mu shiga karatu. Akwai wanda ya rubuto yake tambaya akan wata dabi'a da ta bullo a cikin al'ummar mu ta musulmi, wato shine samun wato group da ake budewa na WhatsApp ko waninsa daga cikin kafofin sadarwa na zamani, wai ana tara tsofaffin dalibai na makaranta a bude group a ce saboda sada zumunci ce. To sai kaga wannan wato wannan zaure ya kunshi maza da mata waɗanda suka taso suka yi karatu lokaci ɗaya ko a makaranta ɗaya ko a aji ɗaya, sai su haɗu sai su buɗe group su duka kowa da sunansa, ana tura-turan gaishe-gaishe da saƙonni. Ce to a irin nan za ka ga cewa wani a ce ba a fahimci waye shi ba ko waye ita, za ta turo hotonta kowa da kowa a cikin wannan zaure ya ganta. To gaskiya wannan ba karamar baraka bace ake so a ƙara shigo da ita ta rusa gidajen aure, da mun san irin matsalar da muke ta fama da shi ta mace-macen aure, da kullun ake ta ji yana ta faruwa. To wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da Iblis yake shigo da su domin a kawo rashin fahimtar juna da rashin zaman lafiya a cikin gidajen aure. Saboda kun yi makaranta tare da ita, ta tafi ta yi aure shekara da shekaru da banka da ita, wataƙila kun yi secondary ne, tun daga lokacin ba ku sake haɗuwa da ita ba shekara 10 shekara 20, ta je ta yi aure tana gidan mijinta ta hayayyafa lokaci guda shedan yayi muku kururuwa yace ku taso ku hada kanku ku yi zaure ku rika hira a tsakaninku saboda mazan su da matan su wata budurwa ce wata matar aure ce wata bazaura ce wani na kirki ne wani na banza ne wani lalatacce ne ba sharadi bane dan kun yi makaranta dai kuma shikenan zai zama mutumin kirki ne tsatsai kammalalle ba dole bane to shikenan daga lokacin a zo a shiga ya samu lambata ta samu lambarsa an ƙara kusanto da wani abu na badala kurkusa a lokacin tana gidan aurenta tare da mijinta bata san wace duniya yake ciki ba sai ina ma take ba shikenan sai aka zo aka ƙara cewa wai a sa da zumunci sai kuma za a lokacin da za a lalata zumunci ne to har ta kai idan wace ta yi magana ba a san wace ce ba mu fa ba mu gane ke wace ce ba ko kuma shi shaydanin ma ya ce shi bai gane ta ba ita kuma sai ta jeho masa hotonta ta sha kwalliya da jambaki da waye ya gane ita ce shi ma kuma ya jeho hotonsa to ni ma gani to daga lokacin ne shi kenan sai alaka ta kullu shi nan miji yana ganin matarsa daga shi sai ita shi kuma can akwai wata duniya ta shaydanu an hadu ana ta yi wa juna waswasi iri-iri da maganganu iri-iri in ya ga dama ma zai iya samun lambata tun daga shi nan tana cikin group zai iya samun lambata kuma ya rika magana da ita privately daga shi sai ita ba lalle ma sai yayi da ita a cikin group din ba ya kulla kawance tun da dama wai an san juna ana tare shekara 10 ko shekara 15 ko 20 baya to yanzu nesa ta zawo ta zo kusa to kaga daga lokacin shedan ya kuma saba wata kafa da zai shiga wanda wannan ba shari'a bace shari'a bata zo da wanda ba wannan ba shine sada zumunci ba ba shine sada zumunci zai a buɗe group kawai a rika hira tsakanin maza da mata matan aure ƴan mata zawarawa da maza da su ma kowannen su ya riga ya mallaki hankalinsa ya san inda ya sa gaba kuma shikenan a dawo kuma a cakudu ana ta hirarraki iri-iri da sunan sada zumunci wannan bata zumunci ne kuma musulunci ba zai yadda da wannan ba ba zai yadda da wannan ba ba sharadi bane shikenan dan kin yi makaranta da wani shikenan kun zama abokai wannan babu shi a musulunci babu wani abu kantaka tsakanin namiji da mace a musulunci wannan ana sanin shi ne wajen musulunci amma a musulunci ko ne zama dan uwan ki ne na jini ko ya zama mijinki ne ko zama dan uwan ki ne na karaba ko zama mijinki amma wani can ajnabi dan kun hadu shikenan ya zama abokinki ya zama boyfriend wannan ba mu da shi a musulunci mace halitta ce da ake son a kula da ita kiyaye ta saboda shedan yana amfani da ita wajen ladana tarkonsa annabi yana cewa ma taraktu fitnatan ba'di adarra ala ar-rijali min an-nisa ban bar wata fitina a bayana ba wacce za ta fi cutar da maza kamar mata shi yasa za ka ga cewa ita ce tsanin da dukkan wasu waɗanda suke ƙoƙarin barna a cikin al'umma ita ce tsanin da suke takawa ta nan ne za su shigo wa al'umma daga lokacin kuma da sun lalata tarbiyyar gida sun ɓalɓata gida shikenan yara masu tasowa su ma sai su tashi da mummunar tarbiyya kuma da ba abin da suke so kenan su lalata wannan makaranta ta family ta dangi ta ahali daga lokacin kuma an samu sauƙin a lalata cikin al'umma gaba ɗaya saboda haka ya kamata musulmi mu zama mu a faɗake wannan ba hanya ba ce ta sada zumunci babu wanda ya ce kenan dan kin yi makaranta da wani ya zama zumanki da za ki nemi sada zumuncinsa har ma ka ji wai idan wani ko wata daga cikin wannan gurin baya da lafiya sai a ce to a tada wani team a tada wata tawaga da wani da wance da wani da wance su haɗu su je su dubo shi ko su dubo ta ka duba wannan fitina malam tana gidan mijinta mijinta bai san me take yi ba ta kunshi kanta a ɗaki wai ita tana tattaunawa tana zumunci da abokanta da suka yi makaranta wannan babu shakka barna ce da duk masu hankali ya kamata su yi ƙoƙarin toshe ta da su ƙoƙarin toshe ta wannan kafofi da muke da su na zamani wuka ce mai kaifi biyu ana iya amfani da ita wajen abin da zai zama maslaha ga al'umma, ana kuma yi amfani da ita wajen rusa al'umma, kuma masu amfani da ita wajen rusa al'umma da susa tarbiya, rusa addini, su suka fi yawa akan masu amfani da ita akan abin da yake na maslaha ga al'umma. Ya kamata musulmi mu zanto a fadake, iyaye su tsaya a tsaye, mazaje su tsaya a tsaye wajen su ga cewa sun bawa ƴaƴansu da matansu kariya, kamar yadda Allah ya nema, ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunanku kuma kare iyalanku daga wuta. Wani yana daga cikin kare iyalai daga wuta, kada ka yadda matarka ta shiga irin wannan group din. In wata ƙawarta ce da suka saba kuma suke mutunci shikenan, wannan suna nan tare shikenan, amma a ce maza da mata wai an buɗe group ana zumunci, yana hira da ita tana hira da shi, ta ina ne za a samu zaman lafiya a cikin al'umma, ta ina ne tarbiyya za ta yi, ta ina ne za a kare auratayya da suke yawan rushewa a yau cikin sauki. Sauraka, ya kamata iyaye da mazaje da malamai a yi ta jan kunne a kuma ta faɗakarwa a kan wannan. Allah ya tsare mu. To shi kuma wannan yana tambaya ne akan cewa mutum ne yake kiwon kaji ko nau'in wasu dabbobi, sai dabbobin suka yi ta mutuwa saɓanin wani shi kuma da ya irin wannan kiwo, sai ba sa mutuwa, sai mutane suke cewa kiwon ne bai karɓe shi ba, to shi ne yake cewa shin wannan camfi ne, wannan ba shi yake cewa camfi ba, ba shi ne camfi ba, camfi shi ne ka dubi wani abu ka dangara masa samu ko rashi, cin nasara ko cin rashin cin nasara, ka ce in ka ga abu kaza to za a yi nasara, in baka ga abu kaza ba za a yi, ko in ka ga abu kaza ba za a yi nasara ba, ko rana kaza ana samun kaza, rana kaza kuma ana abin, wannan ita ce shine ake kira canfi, kamar irin su Larabu gana da muke da ita. To amma wannan kalma shin tana nufin cewa wani abu aka canfe tattare da shi wannan mai kiwon kaji? Watakila wannan Hausa ce dai, na san masana harshen Hausa za su fi ni sanin wato inda ma'anar kalmar take ta dosa, amma dai ni abinda na fahimta kiwon bai karɓe ka ma'ana baka iya ba, wancan da kaga yana ta abin nan ya iya ne, kai ka je ka koya shi ne ba, amma ba wai canfe ka ake ba. Ba na jin shi mai faɗar wannan wai yana danganta abin da canfi ne, don mun ce abu kaza bai karɓe ka ba wai ana nufin an canfe abin ba, cewa kai in dai wannan abin ne ba za ka yi sa'a a cikinsa ba, cewa kila baka iya ba, kila akwai abin da kake yi ba daidai ba, kila akwai wasu ƴan dokoki da ake buƙatar kiyayewa baka kiyayewa, kila akwai sakaci baka iya ba wa abin lokaci da ya kamata ka bashi ba, duk wataƙila duk wannan zai iya shigowa a cikin kalmar bai karɓe shi ba, bai karɓe ka ba, amma ba na tsammanin wai canfi take nufi, sai dai ko in tana da wani tarihi a harshen Hausa da ta samo asali daga canfi, to wannan kuma masana harshen Hausa sai su ƙara bayani. Malam yake cewa wa lazzatu dunya thalathatu anwa, jin daɗin duniya, jiyajiyan daɗin duniya nau'uka uku ne, fa'a'zamuha wa akmaluha, mafi girman jin daɗi, mafi cikar jin daɗi, ma ausala ila lazzatil akhira, jin daɗin da ya kai ka zuwa ga jin daɗin lahira, wa yuthabu al-insanu ala hadhihi al-ladhdhati atamma as-sawab, kuma ake yi wa mutum sakamako akan wannan jin daɗin da ya yi mafi cikar sakamako, walihaza kana almu'minu yuthabu ala ma yaqsilu bihi wajha Allah min aklihi wa shurbihi wa lubsihi wa nikahihi, saboda haka ne mu'mini ake masa sakayya akan abin da ya yi don Allah, wajen cinsa ko shansa ko suturarsa ko kuma aurensa, wa shifa'i ghaizihi bi qahri aduwillahi wa aduwihi, da kuma huce haushinsa ta hanyar murkushe makiyin Allah makiyinsa. Fa kaifa bi ladhati imanihi, to tayaya kuma ma ba zai samu sakayya ba babba da jin dadin imaninsa, wa ma'rifatihi billahi, da saninsa ga Allah, wa mahabbatihi lahu, da soyayyar da ke masa, wa shauqihi ila liqa'ihi, da tsananin begensa zuwa ga haduwa da Allah, wa tama'ihi fi ru'yati wajhihi al-karim fi jannatin na'im, da kwadayin ya ga fuskar Ubangiji mai karamci a cikin gidajen aljanna na ni'ima. A nan malam zai yi magana a kan wato jin daɗi, abinda ake kira jin daɗi. Jin daɗi abinda za ka yi ranka ya yi farin ciki, ka yi farin ciki da shi, ka ji daɗi a jikinka, a tunaninka, ka samu hutu. To waɗannan abubuwa duka iri uku ne. To shi ne yake magana a kan kaso na farko, abinda za ka yi ka ji daɗinsa, ka more shi. Kashi na farko daga ciki ya ce shi ne mafi girma a cikin dukkan wani nau'i na jin daɗi, shi ne mafi girma kuma shi ne mafi kamala, shi ne jin daɗin da zai yi kuma ka jagoranci kuma ka samu jin daɗin lahira. Ka ji daɗin a nan kuma a lahira, wannan jin daɗi ya zama sanadiyar samun jin daɗinka na lahira. To wannan shi ne jin daɗi da ya fi kowanne. Abin da za ka yi ka ji daɗinsa kuma a sanadiyar sa ka samu jin daɗin lahira, wannan shi ne jin daɗin da ya fi kowane jin daɗi, ya fi shi girma, ya fi shi kamala. Ka ji daɗi, sannan kuma a yi maka sakayya a kan wannan jin daɗin. Ka ji daɗi a ranka, ka ci ka ƙoshi, ka sha ka ƙoshi, sannan kuma bayan wannan jin daɗin ka samu sakamako kuma daga Allah subhanahu wa ta'ala, ka samu gwaɓar lada. Ya ce to wannan jin daɗin shi ya fi kowanne da zai haɗa maka abu, ya maka jagoranci zuwa ga lahira kuma ka samu lada a kansa. Ya ce shi ya sa mumini yake samun lada a kan abin da ya yi don Allah. Abin da yake mubahi ne, halal ne, an halatta masa shi ya yi amfani da abin, amma kuma in ya yi wannan abin na mubah kuma ya yi shi don Allah, kuma sai ya likide ya zama kusanci, neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya zama ibada. Asali al-mubah a gurin malamin shi ne ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab, abinda in ka yi shi a karan kansa ba za ka ce kana jiran lada daga Allah ba, kuma ba za a ce an za a maka uquba ba saboda ka yi wannan abu. Kamar cin ci da sha, ci da sha halal ne, ka ci ka sha, ka tashi ka yi tafiya ka samu inuwa ka huta, ka ji bacci ka yi bacci, wannan duk mubah ne, duk an halatta wa ɗan adam ya yi wannan. To shi wannan mubah a gurin mumini abinda yake halal, wanda asalinsa baya tattare da lada ko uquba, yakan rikide ya koma ibada yayin da aka tsarkake niyya aka yi shi don Allah. Mubah halal yakan koma qurba, abinda ya zai samu maka da kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar ci da sha da sanya tufafi da aure, waɗannan duk mubahat ne, abubuwa ne da aka halattawa mumini ya aikata su. To amma idan ya yi su da wani da wata kyakkyawar niyya, Ubangiji yana iya mayar masa da wannan aikin ya koma ibada, ya koma abinda zai samu lada a kansa. Mutum ne zai ci abinci ya ƙoshi ya sha ruwa don ya samu ƙarfin da zai yi ibada, don ya samu ƙarfin da zai bauta wa Allah, ko don zai samu ƙarfin da zai yi wani aiki ga addinin Allah. Sauraka ya ci abinci ya sha don ya samu ƙarfin da zai wato tashi ya yi ƙiyamul layli misali, ko ya taimaka wa waɗanda suke buƙatar taimakonsa. Ya ci ya sha da wannan niyyar, shikenan wannan cin da shan ya rikide ya koma bautar Allah da zai samu lada a kansa. Shi yasa Abu Musa al-Ash'ari yake cewa Mu'adh ibn Jabal, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati, nakan sa tsammanin samun lada a cikin bacci na kamar yadda nake sa tsammanin samun lada a kiyamul layli dina nakan yi kiyamul layli dan in samu lada to haka nan bacci na ma nakan sa ran zan samu lada a kansa saboda yayi bacci da farko farkon dare dan ya samu nishadi da karsashi ya tashi yayi kiyamul layli da dare kaga da manufa yayi wannan baccin dan ya samar masa da wani karsashi da wata walwala ya murmure ya tashi ya bauta wa Allah to baccin ya zama ibada to dukkan wani abin da zaka yi domin ka samu wato domin ka samu wani abu na bautar Allah ko ka kare kanka daga fadawa cikin laifi to shi ma wannan kana da lada shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wa sahabbansa wa fi bud'i ahadikum sadaqa ɗayan ku ya zai kewa matarsa sadaka ce san sadaka wani abu zaka dauka naka ka mika dan ka samu lada ka mika ga mabukaci dan Allah ya baka lada akan wannan sai annabi ya ce to saduwa da iyali ma sadaka ce sahabbai suka ce ya rasulullahi ayati ahaduna shahwatahu wa takunu alaihi sadaqa dayan mu yanzu zai zo wa sha'awa sai biya sha'awa sannan kuma ta zama masa sadaka annabi yace ara'aytum law wada'aha fil haram akana alayhi wizr fa kadhalika idha wada'aha fil halal me kuke gani da a ce zai dauki sha'awar nan nasa ya sanya ta a haram ba zai zama yana da laifi ba suka ce kware yana da zunubi ce to haka nan ma in ya sa ta a halal kaga al aslu fil nikah shine al ibaha shine halacci amma idan mutum yayi aure domin ya kange wato mutuncinsa ya kare mutuncinsa ya guji fadawa haram to wannan auren ya rikida ya koma ibada to duka wani abu na mumini yana rikida ya koma ibada mutumin da zai fita da sassafe ya tafi kasuwa ba dan komai dan ya samu abin da zai ci da kansa ya ciyar da iyalansa kila ma ya taimaka ma wasu da wannan niyyar yake fita ba da niyyar ya je ya damfara ko ya cuta ko ya algushi ko ya 419 ba ya fita ne dan ya samu halal ya kare kansa ya taimaka wa gidansa ya taimaka wa makotansa da 'yan uwansa to wannan shi ma ibada yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa as-sa'yu fil rizq mutum ya fita neman arziki shi ma yana daga cikin jihadi fi sabilillah ka duba lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi magana uzurrukan da suka sa Allah ya sassauta wa muminai tsawon tsayuwar dare cikin suratul muzammil cewa akharuna alima an sayakuna fikum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah aka faɗi waɗannan uzurruka guda uku uzuri na farko Allah ya ce Allah ya san daga cikinku akwai waɗanda suke marasa lafiya don haka ba za su iya wannan dogon tsayuwar daren ba qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi ba za su iya ba yace a cikinku akwai marasa lafiya a cikinku akwai waɗanda suke yadribuna fil ard suna tafiye-tafiye a bayan ƙasa suna neman falalar Allah wasu kuma suna yaƙi fi sabilillah karu aka gabatar da mai ma fita neman arziki akan wanda ya fita yaƙi Allah jiro su gaba ɗaya dai nuna maka girman fita don neman abu daga falalar Allah ba daga 419 ba ba daga damfara ba daga cuta ba ko mugunta ya fita nema daga falalar Allah saboda haka daɗin da zaka ci da abin da Allah zai hore maka na ci da sha da sutura da aure da zaka yi in dai ka nufi Allah subhanahu wataala da waɗannan ayyukan to wannan daɗin da ka samu Ubangiji zai baka lada a kansa kuma zai maka jagora zuwa ka samu lada abin da jin daɗi na har abada shine na lahira to wannan shine akmalu ladza jin daɗin da tafi kowane jin daɗi shine kuma a'zamu ladza jin daɗin da yafi kowane girma shine yace walihaza kana almu'minu yusabu ala ma yaqsidu bihi wajha Allah min aklihi wa shurbihi wa libasihi wa lubsihi wa nikahi wa shifa'i ghaizihi bi qahri aduwwillahi aduwwi haka nan da huce haushinsa da zai yi wajen ya murkushe makiyin Allah ko makiyinsa yayin da mumini zai yi karan batta da makiyin Allah makiyinsa kuma yayi nasara akan sa babu shakka zai farin ciki zai ji dadi wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha kaga Allah subhanahu wataala ce a wannan ranar mu'mini za su yi farin ciki da nasara Allah da Allah zai ba su shi kaga mu'mini yayi nasara akan abokin gabansa wani abu ne zai faranta masa rai sannan a daidai lokacin kuma wani abu ne da Allah zai saka masa a kansa kuma sannan wani abu ne da zai masa jagoranci zuwa ga ya samu jin dadi na lahira fa kaifa bi ladhdati to in ya zanto wannan jin dadi ne na wasu abubuwa da Allah ya halatta masa wanda buƙatar sa ce a matsayinsa na dan adam ya ci ya sha ya sutura ya samu makwanci ya aure wani buƙatar sa ce ta larura ta rayuwa amma duk da haka Allah ya nuna cewa idan bawan sa mumini ya tsantsanta niyyar sa dan Allah zai bashi lada a kansa to ina ga wanda kuma ya ji dadin imanin da Allah ya zuba a zuciyarsa kamar da kuka sani cewa mumini wanda ya san Allah subhanahu wataala ya san sa da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa ya san sa da sifofinsa na kamala ya san sa da ayyukansa na kamala ke cike da hikima da adalci yakan ji dadi yayin da ya kusanci ubangijinsa yakan ji farin ciki yayin da ya ganshi yana bautar ubangijinsa ibada tana zaki tana gardi tana dadi a zukatan waɗanda suka san Allah kuma suke kusanta shi da ruhi tsarkakakke da zuciya tsarkakakkiya suna jin dadin ta a nan a wannan littafin ko kuma a cikin karance-karance mun karanta da wannan littafin mun karanta inda ya kawo mana maganganun malamai magabata wani daga cikin su yana da Ibrahim ibn Adham ne cewa law ya'lamu al-muluku ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisuyuf da masu mulki sun san abinda muke ciki na jin dadi da bautar Allah da ambaton Allah to da sun yi rigima akai su kwaci wannan daga wajen mu ko da takobi ne da sun raba mu da wannan jin dadin ko da takobi ne saboda haka mu'minai masu tsoron Allah suna jin dadin kusanci ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ce wa bilal arihna bis salati ya bilal nemo mana hutu ta hanyar sallah kira sallah mu shiga sallah dan mu samu hutu saka yana samun hutu waju ila qurratu aini fi salah yace an sanya farin ciki na a cikin sallah an sanya farin ciki na a cikin sallah lokacin da yake sallah lokacin yake jin farin ciki wani farin ciki na musamman tare da shi to wani abu ne da zai take dadada wa mu'mini to idan ya zanta cin sa da shan sa da sitirar sa da auren sa da yake jin dadin su a rayuwa duk da cewa larura sa ce yana da bukatar wannan da wanda yake mu'mini da wanda ba mu'mini ba duk suna da bukatar wannan amma ya zanto in yayi su dan Allah zai samu lada koda ko ya ji dadi to ina ga imanin sa in ya ji dadi da imanin sa ta yaya za a ce ba zai samu sakamako ba ko kuma yaya za ka yi tunanin girman sakamakon da zai samu ya za ka yi tunanin girman jin dadin da zai samu a ranar gobe kiyama shine ce fa kaifa bi ladhdati imanihi wa ma'rifatihi billah wa mahabbatihi lahu wa shauqihi ila liqa'ihi to yaya abin zai zanto na girman sakamako ko kuma girman dadin da zai samu a lahira a dalilin dadin da ya ji na imaninsa da sanin da yawa Allah sanin sa da yawa Allah da san da yake masa da shauƙin haɗuwa da shi da yake da shi da kwaɗayin ya ga fuskar Ubangiji a aljanna a gidajen aljanna na inna ni'ima babu shakka a nan sakamakon sai ya fi girma sannan kuma dadin da zai riska a lahira sai ya fi wannan girma to wannan ita ce a'zamul ladza dukkan wani abu da zaka ji dadinsa kuma ya zanto sanadiyar jin dadi a lahira wannan shine jin dadi da yafi kowanne shine nau'i na farko ce wannan nau'u thani ladzatun tamna'u ladzat al-akhirah jin dadin da zai hana maka jin dadin lahira jin dadin da idan ka same shi a nan zai hana maka samun na lahira, wa tuqibu alaman a'zama minha, za kuma su haifar maka da wato wannan jin dadin zai haifar maka da wani radadi wanda yafi wannan jin dadin girma. Kaladzati alladhina ittakhadhu min dunillahi awthanan mawaddata bainahum fil hayatid dunya, kamar jin dadin wadanda suka riki wasu ababan bauta wato dan soyayya a tsakanin su a cikin wannan rayuwa ta duniya. Yuhibbunahum ka hubbillah, suna san su da kamar san Allah. Wa yastamti'una ba'dhuhum bi ba'd, suna jin dadin junan su. Kama yaquluna fil akhirah idza laqu rabbahum, kamar yanda a lahira yanda suka hadu a gaban ubangijinsu za su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, ya ubangiji mun jiyar da junan mu dadi kuma mun isa ga ajalin mu da kai ka mana. Qala an-naru maswaakum, ubangiji ce wuta ce makomarku. Khalidina fiha, kuna masu dawama a cikin ta. Illa ma sha Allahu, sai abinda Allah ya ga dama. Inna rabbaka hakimun alim, lalle ubangijinka mai hikima ne masani. Wa kadhalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun, kamar haka ne muke dora wasu azzaliman akan wasu saboda abin da suka kasance suna aikatawa. To wannan ita ce wato mafi munin jin dadi, jin dadin da zai kange ka daga samun jin dadin lahira, jin dadin da zai haifar da wani radadi da wata azaba wacce take mafi girma daga wannan jin dadin da kaji. Jin dadin da zai haifar maka da radadi nan gaba ba jin dadi bane, jin dadin da zai hada maka jin dadin lahira wannan ba jin dadi bane, shine mafi munin jin dadi. Shi kamar jin dadin waɗanda suke riƙan wasu abubuwa suna bauta musu, suna nuna musu ƙauna ba Allah ba, suna san su fiye da yadda suke san Allah, suna jin dadin kusantar su da bauta kamar yadda mu'mini yake jin dadin kusantar ubangijinsa da bauta. Kaga wannan jin dadi ne da ƙarshe zai zama musu azaba da radadi ranar gobe kiyama. Ce kamar yadda a nan duniya suka ji yadda dunansu dadi, su da shaidanunsu, saboda su bauta wa shaidanun, shaidanun kuma su taimaka musu cikin wasu abubuwa da suke yi ko suke nema a nan duniya. Kamar waɗanda suke haɗa kai da bokaye da matsafa don cimma wata buƙatarsu ta nan duniya, yana son mulki ne ko kuma a'a yana son wani harka ce ta kasuwanci, yake so ya yi nasara a kan abokin hamayyarsa, ko wani wata buƙata ce dai daga cikin buƙatunsa na duniya da yake da ita. Saboda haka ya je wurin boka ko ɗan duba masu ta'amuli da aljanu, aka yi masa aiki, aka sa shi shi kuma ya yi wasu abubuwa waɗanda za su zama saɓon Allah ne, wasu ma su zama kafirci ne, wanda za a sa shi a rubuta masa alƙur'ani da jini, wannan kafirci ne, ko da najasa, wannan kafirci ne, ko a sa shi riƙa tattaka alƙur'ani, wannan kafirci ne, wanda za a sa shi kafirci, ko a sa shi saɓon Allah, a hana shi alwala, a hana shi wankan janaba, a hana shi sallah na wasu kwanaki ko wasu watanni, ya yadda ya karɓi wannan domin yin wannan bauta ne ga waɗannan shaidanin, su kuma su taimaka masa wajen ya ci nasara a kan abin da yake so. To kaga wannan jin daɗi ne wanda yake mummuna kuma zai katange mutum daga samun jin daɗi na lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu alladhina ashraku wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu alladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umuna min dunillah. Ranar da zamu tara su gaba daya, yawma nahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinn qad istakthartum min al-ins fa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Allah ce ranar da za mu tara su gaba ɗaya, mu ce ya ma'ashar aljin, ya ku jama'ar aljanu, kad istakthartum min al-insi, kun ɓatar da mutane da yawa Allah ce ya ku jama'ar aljanu kun batar da mutane da yawa sai su mutanen da aka batar su ce ya ubangijinmu istamta'a ba'duna bi ba'd mun ji yadda junan mu dadi ne wato mun musu abinda suka ji dadi na saban Allah su ma suka yi mana abinda muka ji dadi to kaga wannan dadin banza ne da nasin kowane ya ji dadin banza mara amfani shine ubangiji yace zai ce da shi qalan naru mathwaakum daga shi ajalin su yazo rayuwar ta kare yau ga su gaban ubangiji gaba ɗaya kuma Allah ya tattara su guri guda Allah ce to ku je dukanku wuta ce makomarku khalidina fiha za ku ta zama a cikin ta dindindin illa ma sha Allah sai yadda Allah ya ga dama kuma inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne ko masani ne haka dukkan hukuncensa cike suke da hikima sannan ya san abinda bayansa suke yi da wanda suka yi da wanda suke shirin yi ubangiji dai ya san shi wa kadhalika nawalli ba'd adh-dhalimin ba'd bima kanu yaksubun Allah ce kamar haka ne muke dora wasu azzalimai akan wasu mu ba su iko su yi nasara su murkushe ɗan uwansu azzalimai saboda bi saboda abinda suka kasance suna yi na saban Allah sai ubangiji ya rika dora azzalimai akan su sauraka wannan yana nuna cewa mafi munin jin dadi shine jin dadin da zai zo ya kare a nan duniya kuma a wayi gari cikin wata azaba wani radadi wanda ba shi da ƙarshe har abada waladzati ashabil fawahishi haka nan da jin dadin ma'abota aikata laifuka muyagu na alfasha kamar masu aikata zina ko masu aikata liwadi ko masu cin riba ko masu caca ko mashaya giya duk abin da za su samu na jin dadin banza ne domin zai katange musu zai hana musu jin dadin lahira nabi yana cewa wanda ya sha giyar duniya ba zai sha ta lahira ba saboda ko ya shiga aljanna wannan wa anharin min khamrin ladzatin lisharibin shi ba shi a ciki waɗannan ƙoramu na giya da Allah ya ce akwai su a cikin aljanna masu dadin sha ga waɗanda suke mashaya to shi baya cikin waɗannan mashaya na lahira zai zama mashayi a nan duniya annabi yana cewa duk wanda ya sha giyar duniya ba zai sha ta lahira saboda bayan an hura shi an masa horo da azaba ta saban Allah subhanahu wataala da yayi a gidan jahannama ko da ya shigo wuta da imaninsa ya shigo aljanna da imaninsa to kuma zai samu giya a cikin ta ba to bai amfani wani jin dadin da zai hana maka ka sha wani jin dadi na har abada na lahira ce wal zulmi wal baghi ko wanda ya ji zalunci ya ji dadin zaluncin da ya yi wal baghi ya ketare iyaka ta hanyar shiga haƙƙin wasu fil ardi a bayan ƙasa wal uluwi bi ghairi al haqq da girman kai ba tare da gaskiya ba girman kai wanda zai haifar da wulakanta mutane in girman kai haɗe suke da wulakanta mutane alkibaru batru alhaq wa ghamtu an-nas kin gaskiya da kuma wulakanta mutane to duk irin wani jin dadi da kai da wannan a nan duniya to wannan jin dadi ne kuma da zai kange ka daga samun na lahira wa hadhihi alladhatu fil haqiqa inma hiya istidrajun min Allah lahum wannan ma jin dadin da kai a duniya da waɗannan abubuwa da ka samu mala yace shi kansa wata lalace ubangiji ya rike maka a nan duniya ta lalace ta fi komai muni li yuziqahum biha a'zam al-alabi dan ka daddani kudar ka da su a lahira dadalin wannan jin dadin shi kuma zai bude maka kofar dandanar kuda a lahira wa yahrimuhum biha akmal al-ladhati sannan kuma ya hana musu mafi cikar jin dadi a lahira bimanzilati man qaddama li ghayrihi ta'aman ladhizan masmuman yastadrijuhu bihi ila halaki kamar mutun ne ya bawa wani abinci mai dadi amma cike da guba dan ya ja hankalinsa zuwa ga halaka shi to haka nan wanda yake cikin jin dadi na saban Allah a nan duniya kamar wanda yake cin abinci ne mai dadi amma mai guba karshe halaka zai ألا نجس نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ألا تذن جنكر تامسو تهين دباسة أماني سننكما زم مسشبتا وإنا مسشبتا للي كيدي نامي كالفيني وبقي جزيرك أيمك جنكري زي مقاك استدراجي kana ganin kamar abinda kake ciki ba matsala bace talala kamar inda aka san talala daure dabba a jikin igiya mai tsawo saboda ka za ta rika tafiya ta ji cewa a sike take sai lokacin da ta ji karshe sai ta gane cewa ashe ba inda za ta kara gaba ta zo makura to haka ubangiji zai ke yi wa kafirai da masu saban Allah da ba za su tuba ba ubangiji zai ta musu talala yana ta sakar musu bukatar su suna ganin ta ga ta sana samu to wasu ma sai su kai ga zaton cewa ai Allah ma yana son su shi yasa ma suke samun bukatar su ba san cewa talala ubangiji yake musu ba lace kaidan sa ba karami bane don haka duk wanda yace zai kara da ubangiji to ya jira ya ga irin abin da zai same shi karshe ba a kara da ubangiji a kai labari duk wanda zai ce zai buga da ubangiji zai rukuma da shi shi ma ya san da mai jawo kansa haka mai saban Allah dan yana ga yana samun nasara to kare ya kajin cewa Allah ne ya sa masa hannu yake taimaka masa saboda yana son shi inda baya son shi ya zai bashi nasara a'a ta lalace ubangiji yake masa shine mala yace qala ba'du as-salaf fi tafsirha wani daga cikin magabata wajen tafsirin fadar Allah sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun yace kullama ahdathu dhanban ahdathna lahum ni'ma duk sanda suka yi sabon zunubi sai mu kawo masa sabuwar ni'ima soto wani salo sabo na sabon Allah sai kuma mu kawo musu wata sabuwar ni'ima jin dadi a cikin wannan abin su kuma za su yi ta zaton cewa ai abin da mai kyau sai kara gaba ubangiji ma sake sakan musu wani abu da ni'imar sa wannan asar din kamar yanda yazo a cikin al-wahid al-wasid na wahidi da tafsirul baghawi daga Dhahhak ibn Muzahim yake cewa kullama jaddadu ma'siyatan jaddadna lahum ni'ma duk sanda suka jaddada sabon Allah ba sai mu jaddada musu ni'ima sai mu kara musu jin dadi sai ta zaton cewa ai akan daidai suke abinda suke yi ma daidai ne baka ga cewa yanzu suna samun kaza ba suna samun kaza sun ci gaba sun waye suna jin dadin su to wannan ta lalace ta Ubangiji haka nan yazo daga dai daga cikin magabata Abdullah bin Dawud al-Khuraibi kamar yanda Ibn Abi Dunya a cikin Kitabush Shukr da Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya da Baihaqi a cikin Littafin Al-Asma was Sifat suka ruwaito daga Dawud Ibn Abdullah al-Khuraibi da kikkiawar salsala haka nan Yahya Ibn al-Muthanna shi ma ya zo a cikin Ad-Durrul Mansur سورك الله كتوى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حسي إذا سنج فرن تكي دا أبن دا أكباس ننئمة أخذناهم بغتة سيم كاماس قطعم بعض توبات أماني فإذا هم مبلسون سيك غنسو واتو أسياسيا a tsiyace duk abin da suke tinkaho da shi su nebe shi su rasa babu shi ya tafi faqati adabirul qaumil ladina zalamu aka yanke bayan wadanda suka yi zalunci walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu zamu tsaya anan saboda lokaci bayan kiran sallah insha Allah zamu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh